Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 31, 25, da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da Nomad da kuma Dalol, sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi ta kasar Ghana. Kuna iya kuma kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da yau ranar Juma'a 31 ga watan Agusta shekarar 2018. Sunana Safinatu Sada Sodangi, a yau muna tare da Sarfilu Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki, inda muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Cikin mako mai zuwa ne kasar China za ta gudanar da wani babban taron koli na shugabannin Afirka da 'yan kasuwar China. Korea ta Kudu za ta aika da wani jami'in ta na musamman zuwa Korea ta Arewa a mako mai zuwa domin tattaunawa kan kiran wani taron koli na uku tsakanin shugabannin kasashen biyu. Rundunar sojan ruwan Amurka ta ce ta tarwatsa wani gungun 'yan smuggler masu safarar makamai a tekun Aden na kasar Yemen mai fama da yaƙe-yaƙe.
Kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karɓi bakuncin shugaban ƙasar Jamus Angela Merkel tare da tawagarta.
A cikin tawagarta akwai 'yan kasuwa masu masana'antu da zuba jari, ƙanana da manya. Ma'anar wannan shine su kawo kamfanonin da za su zo su zuba jari harkar noma, harkar kere-kere da masana'antu. Su ci riba, su samu aiki a ƙasar su, noma mutanen mu su samu aiki a nan Najeriya, amma muhimmin abu a gare su.
Za kuma ku ji da alamu gwamnoni sun yi nasarar tura matsayin farko ta shugabannin jam'iyyar APC na zabar 'yan tinke, inda suka takaita hakan ga zaben shugaban ƙasa kawai. Shin hakan mai yiwuwa ne?
Wannan tsari yana da cikin kundin tsarin mulkin wanda akwai delegate din sunanan, sannan kuma wannan ɗan membobin jam'iyya wanda shi ake cewa 'yan tinke, wanda shi ma akwai a kundin tsarin mulkin. Kowanne idan jaha suna sha'awar su yi, za a iya a ba su dama.
Haka kuma za ku ji a wani yunkuri na ƙarfafawa yaƙi da 'yan ta'adda da rundunar sojin Najeriya ke yi, masarautar Anka a jihar Zamfara ta fito da wani sabon tsari. Sai kuma shirin duniya Amurka da Muhammad Lalo zai gabatar mana, daga baya kuma mu kawo muku wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke turo mana ta hanyar email. Amma sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Cikin mako mai zuwa ne kasar China za ta gudanar da wani babban taron koli na shugabannin Afirka 'yan da 'yan kasuwar China. Taron da zai wato zai baiwa shugaban China Xi Jinping babbar damar bayyana manufar shirinsa na samar da manyan hanyoyi da gine-gine na duniya, duk da cewa shirin ya soma furkanta kalubale. China ta kaddamar da wannan shiri na miliyoyin dalolin Amurka na tsare-tsare da ƙarfafa harkokin cinikayya a duniya. Shekaru biyar da suka gabata, shirin da yanzu haka ya shiga cikin kundin tsarin mulkin ƙasar. Haduwar ranar sake tunawa da wannan shiri da kuma babban taron kolin China da Afirka zai bayo Beijing damar kusantar da nahiyar Afirka ƙarƙashin tsarin, a cewar masu fashin baki. Ya zuwa yanzu dai kusan ƙasashe tara ne a nahiyar suka kulle yarjejeniya da China dangane da wannan shiri nata, yayin da kuma tana kan teburin tattaunawa da wasu ƙasashe 20. A lokacin wannan taro, masu fashin baki na kyautar tsammanin za a samar da sabbin basussukan da za a baiwa wasu ƙasashe da kuma saka hannayen jari, yayin da ita kuma China ɗin za ta yi ƙoƙarin mai da martani kan irin sukar da ake mata na cewa tana saka wa ƙasashen tarkon bashi. A ɗaya ɓangaren kuma, ana sa ran cewa idan shugabannin Afirka suka haɗu wajen taron kolin China da Afirka na wannan shekarar da za a yi mako mai zuwa, za su kulle rijiyoyi masu yawa da suka haɗa da kasuwanci, raya ƙasa da gine-gine masana'antu. Ya zuwa yanzu dai China ta bayar da bashin kuɗi sama da dala biliyan 142 ga ƙasashen Afirka, kuma wannan taron kolin da za a yi zai sake ƙarfafa dangantakar China da ƙasashen ta wannan fannin na basussukan da take ba su. Sai dai kuma 'yan siyasar Amurka na gargaɗi kan dogaro da kuɗaɗen China, yayin da manazarta masu duban dangantakar China da Afirka ke ganin dama ce ga shugabannin Afirka su nemi wasu sabbin hanyoyin da za su taimaka wa ƙasashensu cimma muradansu fiye da yarjejeniyoyin da suka ƙulla a can baya. A farkon watan ne sanatocin Amurka 16 suka rubuta wata takarda ga sakataren Baitul Malin Amurka Stephen Mnuchin da sakataren harkokin wajen Amurka Michael Pompeo suna mai nuna damuwarsu kan yadda China ke bayar da bashi ga kasashen. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ya Alhamis ne wani da kusa da hannun dama fafaroma Faransa zai bayyana shi a matsayin mai nutsuwa duk da zargin da yake sha na cewa yana sanar da zargin lalatar da ake yi wa wasu limaman majami'ar Katolika musamman ma wani limamin sa Amurka amma yayi kunnin uwar shegu da batun. Sakataren harkokin wajen Vatican ya ce fafaroma Faransa ya kama kansa duk wanda zargin batancin da damuwar da wani tsohon babban jami'in cocin yayi mishi har ma yayi kira ga fafaroma yayi murabus wanda ya zargi fafaroma din Carlo Mario Vigano tsohon jami'in majami'ar ya shiga buya bayan zargin da ya wallafa mai shafuna 11 waɗanda ta taimakon wani fitaccen dan jaridar kasar Italiya. A cewar Vigano, Papa Roma yana sanu kuma ya ki yin komai akan zargin da ake yi wa Theodore McCrick na aikata laifuka iri daban-daban da ba su dace ba. Koriya ta Kudu za ta aika da wani jami'inta na musamman zuwa Koriya ta Arewa a mako mai zuwa domin tattaunawa kan kiran wani taron koli na uku tsakanin shugabannin kasashen biyu. Mai magana da yawun shugaban Koriya ta Kudu ya faɗa a yau Juma'a cewa jami'in Koriya ta Kudu da ba a bayyana sunansa ba tukunna zai tafi zuwa Pyongyang ranar Laraba. Shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae-in da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un a taron kolin da suka gudanar a watan Afrilu sun amince akan cewa shugabamin zai ziyarci Pyongyang cikin wannan shekarar. Daga ƙarshe rundunar sojan ruwan Amurka ta ce ta tarwatsa wani gungun 'yan Somoga masu safarar makamai a tekun Aden na ƙasar Yamal mai fama da yaƙe-yaƙe. A wata sanarwa da rundunar ta fitar ta ce jirgin ruwan yaƙin Amurka mai tarwatsa makamai masu linzami da ake kira USS Jason Dunham ya kama wani ɗan jirgin kwale-kwale shaƙe da makamai da aka bi da su ta kan ruwan tekun Aden, lamarin da ya faru ranar Talata. A wani hoton bidiyo da aka fitar da safiyar yau Juma'a ya nuna ƙaramin jirgin da aka yi amfani da shi wajen fasa ƙorin. Sojojin ruwan Amurka sun duba tare da kwace makamai waɗanda suka haɗa da bindigogi nau'in AK-47 sama da 1000 da sauran makamai masu sarrafa kansu. Rundunar sojan dai sun ce har yanzu ba su gano ta inda aka fito da makaman ba tukunna waɗanda yanzu haka ke hannunsu.
Safila Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. A yau ne shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta kai ziyara Najeriya inda suka sa hannu a yarjejeniyoyi guda uku da suka hada da noma, cinikayya da kuma bunƙasa sha'anin kere-kere na motoci da na'urori na zamani. Ga rahoton Umar Faruk Musa.
Yau shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya karbi jagorancin shugabar kasar Jamus Angela Merkel tare da tawagarta a wata ganawar da aka yi akan mu'amala na cinikayya da bunƙasa bangarori na diplomasiya tsakanin kasashen biyu da kuma duba hanyoyin da za a bunƙasa sha'anin noma a cikin Najeriya. Ga kaɗan daga cikin ƙwarƙwarewar kaɗe-kaɗe da raye-raye da aka yi wa shugabar a lokacin da za su fara ganawa da shugaba Muhammadu Buhari. Yan bingala da kaɗe-kaɗe kenan da ke hadar gwamnati waɗanda ke yi wa baƙi hidima idan suka shigo Najeriya domin gana da shugaba Muhammadu Buhari suna baje kolin su a lokacin da za a fara wannan ziyarar. Da yake minista mai kula da sha'anin kasashen waje na Najeriya ya bayyana manema labaru cewa an shimfiɗa ko sa hannu a yarjejeniyoyi guda uku da suka shafi sha'anin noma da cinikayya da kuma bunƙasa sha'anin kere-kere na motoci da na'urori na zamani. Na tuntuɓi Malam Garba Shehu domin jin ƙarin haske dangane da waɗannan yarjejeniyoyin da aka rattaba hannu ko kuma ake sa ran za a tabbatar da su da shugabannin biyu suka amince da su.
Shi sha'anin motocin Volkswagen kamar burin shi ne a ringa kera su a nan Najeriya, ba wai a kawo taya, a kawo wili, a kawo kujera a ɗaura a nan Najeriya. A hankali za a fara kokarin a kera ta a nan gida Najeriya. Na biyu kuma yarjejeniya shine wani bashi da za a kawo daga can don taimakawa ƙananan manoma. Akwai wannan bangare na babban bankin Nigeria Central Bank, sabon kamfani da suke kira Nirsal, wanda ke tallafa wa ƙananan manoma, saboda haka yanzu an samu kuɗi daga waje za a ƙara masa.
Sannan ya sun kuɗin alin
sani? Sannan ban rike ba tambaye wannan ba. Sannan abu na uku, a cikin tawagarta akwai 'yan kasuwa masu masana'antu da zuba jari, ƙanana da manya. Ma'anar wannan shine su kawo kamfanonin da za su zo su zuba jari harkar noma, harkar kere-kere da masana'antu, su ci riba, su samu aiki a ƙasar su, muma mutanenmu su samu aiki a nan Najeriya. Amma muhimmin abu a gare su, kasan Turai suna ta kuka da 'yan Afirka da suke tsallaka teku, suna zuwa suna tare musu a can. To yanzu ai gani suke abinda za a yi a rike matasa a nan gida Najeriya da Afirka shine a kakkafa masana'antu su samu aiki ne.
Kamar an sa lokaci da za a fara gani a zahiri wannan yarjejeniya ta tabbata a ƙasa.
To ai ya dogara tunda kaga yarjejeniyoyi ne tsakanin 'yan kasuwa yawanci, tunda su Germany tattalin arziki ba kamar China da gwamnati ce za ta ce a ɗau kuɗi a je a kai ba. Watakila da sha'ani na bankuna da sauranta za su shigo ciki tsakanin 'yan kasuwar namu da nasu na can. Muhimmin abu dai an sa hannu akan takarda an yi yarjejeniya, sai mu jira mu ga kuma me zai biyo baya.
Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla, an gaida Umar Faruk Musa. Gwamnan Plateau Simon Lalong ya ce jam'iyyar APC ta amince da zaɓar 'yan tinki ga fiddaɗen takarar shugaban ƙasa kaɗai, amma duk sauran muƙamai wakilai za su zaɓi gunayensu. Ga rahoton Nasir Adamu El Hikaya.
Let us come out with free, fair and credible primaries.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke bukatar jam'iyyarsa ta APC ta tabbatar da adalci wajen zaben fidda gwanin jam'iyyar ga masu son takarar muƙamai a zaben 2019. Da alamu gwamnoni sun yi nasarar ture matsayar farko ta shugabannin jam'iyyar na zaben 'yar tinke da takaita hakan ga zaben shugaban ƙasa kaɗai. Zaben fidda gwanin shugaban ƙasa na APC ba zai haifar da wani sabon abu ba fiye da gangamin jam'iyya Abuja, don jam'iyyar ta tsayar da shugaba Buhari a matsayin ɗan takara ba hamayya.
So but for the presidential election we all agree that will adopt a direct primaries for the presidential election.
Nan gwamna Simon Lalong na Filato ne ke cewa jam'iyyar ta amince da zaben 'yar tinki ga fiddaɗen takarar shugaban ƙasa ne kaɗai, amma duk sauran muƙamai wakilai ne za su zaɓi gwanaye. Duk da haka Lalong ya nuna akwai ƙofar yin zaɓen 'yar tinkin ga jihar da ta ga za ta iya ta hanyar amincewar akasarin shugabannin jam'iyyar, sai a duba a ba ta damar haka. Sakataren jam'iyyar Mai Malabu ni ya yi bayanin yadda lamarin yake.
Wannan tsari yana da cikin kundin tsarin mulkin wanda akwai delegate ɗin sunanan, sannan kuma wannan ɗan membobin jam'iyya wanda shi ake cewa ƴar tinke, wanda shi ma akwai a kundin tsarin mulkin. Kowanne idan jaha suna sha'awar su yi za a iya a ba su dama, amma ba wai don wani bangare a jahan suna so ba ne, a sai su shugabanni wannan jaha ɗin masu ruwa da tsaki na wannan jaha in suka haɗa kansu suka ce suna sha'awar su je su yi ƴar tinke, sai a ba su dama su je su yi. Don shi demokradiyya tsari ake bi, idan kuma abin bai saba tsarin mulkin jam'iyya ba to kaga za a bi.
Wasu 'yan takara na fargabar zaben fidda gwanin ta hanyar wakilai, wato delegates, zai ba wa 'yan amshin shatar gwamnoni ne nasara, inda 'yan bora za su tashi a tutar babu. Nasiru da Malika, murar Amurka daga Abuja.
To madalla, a gaishe da Nasiru Adamu El Hikaya. Ƙaramar hukumar Anka na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da suka fi fama da ƙalubalen kai hare-hare a jihar Zamfara. A dalilin haka suka fito da sabon tsarin tattaro hancin dukkanin rigagen Fulanin da ke tarwatse a yankin zuwa gari ɗaya. Wakilinmu Murtala Faruk Sanyinna na ɗauke da ƙarin bayani.
Ƙaramar hukumar mulki ta Anka na ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da suka fi fama da ƙalubalen kai hare-hare a jihar Zamfara, inda alƙaluma suka nuna cewa an kashe ɗaruruwan mutane tare da cinnawa garuruwa da dama wuta, lamarin da kuma ya yi sanadiyar raba aƙalla mutane 29,000 da muhallansu a yankin kaɗai. A zaman wani yunkuri na ƙarfafawa yaƙi da 'yan ta'addar yankin da yanzu haka rundunar sojin Najeriya ke yi, masarautar Anka ta fito da wani sabon tsari na tattaro hancin dukkan rugagen Fulani da ke tarwatse a yankin zuwa gari ɗaya. Sarkin Zamfara Anka Alhaji Attahiru Ahmad, wanda kuma shine shugaban majalisar masarautu ta jihar ta Zamfara, yayi bayanin yadda tsarin zai kasance.
Kamar duk wannan ya zo ga sauran mutane ne suka fara wahala da su ne a cikin wahalan nan. Shi ake zuwa ana ɗauke wa shanu ɗaya bayan ɗaya, shi ne ake kashewa ɗaya bayan ɗaya ba tare an sani ba. Sai na lura cewa sai su gan su scattered. Sannan kuma don man su scattered haka nan ya sa kuma shanun su scattered. To mafi yawan su ba su kusa da kurmi. Matsala da ta same mu inda yake duk aka duba Fulani ne ke yi. Fulani ne a ciki kuma wurin Fulani suke da masauki duk ɓarayen nan ko wata uwa za ka samu cewa cikin suke. To shi ne kuke domin a taimaka musu a kaya gyara wanda da su da makwabta. To da kuma ake gari su ma su yi gari. To sun kawo mana su haɗe sai a yi musu gari ɗaya. Idan aka yi musu za a samu a yi musu makaranta, za a yi musu asibiti, za a sa musu ruwa, za a yi musu titi da sauransu.
To sai dai a cewar wani mai sharhi akan lamuran tsaro Squadron Leader Aminu Bala Sakkwato mai ritaya, akwai babban kalubale ga sabon tsarin.
Eh to yana iya yi ba zai iya ba, amma tun da manufa ake ciki an yi daga dalilin ga matsalolin da ake ciki ina ganin abin zai yi, amma gaskiya ba zai yi wani tasiri in yadda aka nufi ba. Sannan kuma cikin kwanaki yau za a yi wannan abu don abin da adal auya to mutanen yawanci Fulanin ba za su so su yi wannan ba. Sannan na biyu gwamnatin tana da halitta kudin za ta iya ta yi musu waɗannan abubuwa. To in ma an yi haka ai waɗannan bargurbi ɗin inda suke tafiya su je su kulla wannan abubuwa sun san yadda za su yi. Kuma ina ganin akwai wanda ba su koma a Najeriya ɗin nan.
Duk da haka dai Sarkin Zamfaran na Anka yana ganin za a iya samun nasarar tsarin ya kuma yi tasiri sosai a yaƙi da matsalar tsaro a yankin.
Ake ya koma su ko da ɗin ba haka ne yake ba, ai ko su da akwai ƙauyuka ne Hausa Hausa. Amma za a ga cewa ko da tsaunin za a ga aƙalla akwai magidanci wajen 200-300. To yanzu ai ba mun kai muke muna tare da hukuma ne. Kuma zuwa da tsaya na ma tunanin yin wannan rantsu da sauransu.
Yanzu haka dai runduna ta musamman ta sojin Najeriya da ta kumshi sojojin sama da na ƙasa haɗi da jiragen yaƙi suna ci gaba da kai hare-hare a maɓoyar 'yan bindigar da ke cikin dazukan jihar ta Zamfara. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Gaida Murtala Faruk Sanyin na. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma agogonmu na cewa karfe 11:17 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shin menene zaben tsakiyar wa'adi ko kuma midterm elections da ake a nan Amurka? Wani irin tasiri yake da shi ga siyasar kasar da kuma gwamnati mai ci? Kadan kenan daga cikin batutuwan da zamu tattauna a cikin shirin Duniyar Amurka na wannan mako. To da farko, fagen siyasar Amurka na ci gaba da daukan dimi yayin da ake tunkarar zaben tsakiyar wa'adi ko kuma midterm elections a turance wanda za a yi a watan Nuwamba mai zuwa. Shin yaya zaben na tsakiyar wa'adi yake? Tambaye kenan da na fara yi wa Hassan Jibiya, mazaunin Amurka kuma masanin siyasar kasar a tattaunawar da muka yi da shi.
Zaɓe ne na akasarinsa dai ba wai zaɓen shugaban ƙasa ba ne ko zaɓen wanda suke makarrabansa. Zaɓe ne kawai na 'yan majalisar wakilai da majalisar dattawa. Da kamar dukkan majalisar wakilai wannan zaɓe zai shafe su 'yan membobin majalisar wakilai wato. Sannan kuma kamar ɗaya bisa ukun sanatoci su ma na Amurka su ma dukkansu wannan zaɓe zai shafe su. Da kuma wasu daga cikin gwamnoni. To ka ga dai za a iya cewa zaɓe ne wanda yake da muhimmanci sosai, wanda ake yin shi wato duk shekara hudu, shekara biyu bayan gwamnati mai ci ta kafa gwamnati sai a yi wannan zaben gwaji, wanda kodayake dai tarihi ya nuna cewa gwamnati mai ci takan sha kaye ne a shi wannan zaben kusan shekaru aru da suka wuce. Duk idan aka tashi yin shi za ka ga cewa gwamnati mai ci ta sha kai a irin wannan zaben gwaji ko kuma midterm elections.
Kamar menene takamai me yasa ake samun irin hakan a irin naka tunanin?
Wato abu ne wanda yake da wahala tunda ma da hawala wato cewa ga wani takamaiman dalili tunda wato ba za a ce duk gwamnatocin da suka gabata ba kamar a ce duk suna da kudurori marasa kyau ko kuma za su ba duk masu zaɓe haushi da sauransu. But ina ganin cewa kamar wato wani zaɓe ne na huce haushi kamar gwamnatin da ta kamar a ce ƴan Democrat ne suka ci kamar mun ga lokacin da Obama ya hau ya ci zaɓe lokacin da Democrat suka ci zaɓe a 2007 da aka tashi yin midterms da bayan an nasa da shi 2008-2010 mun ga cewa Republican suka zo suka ci suka yi taking over na House da you know to yanzu ma haka ana ganin cewa Democrats suna da damar su iya ko da ba su iya kwace Senate ba su iya kwace ainihin majalisar wakilai. Na biyu kuma akwai wani wato muhimmin abu da yake faruwa a wannan midterms elections din. Mutane wato Haji Mahmud ba sa fitowa kamar yanda suke fitowa idan aka tashi zaben shugaban kasa. Tarihi ya nuna cewa duka kwata-kwata suke iya daidai shi mutum kashi 40 cikin 100 ba suke fitowa su yi zaben midterms.
Ko me ne isa?
Duk da yake zabe ne wato mai muhimmanci. Amma dai gashi tarihi ya nuna dai wato mutane kamar an fi ba da ma'ana ga zaben shugaban kasa shine zaka ga ya cika media kuma ka san wato zabe ne wannan wanda ba kamar yanzu na gwamnoni ba duka gwamnoni bane ba za a yi zaben sa a wannan midterms elections din duka bai ci 34 ba cikin 50 wanda za a yi zaben su. To idan jiha ka for example ba za a yi zaben governor ba kila ko baka da amba amma zaben shugaban kasa shi kowa yafi mai da hankali akan shi wane ne zai ci wane ne ba zai ci ba saboda ko ina ana ta nuna wato debate da ake ta nuna wato muhawara da ake ta yi tsakanin ƴan takara da sauransu kullun zaka ji shi akan labarai. Amma dai rishin fitowa zaben yana daga cikin illolin shi wannan midterms elections din.
Inda yake kai batun huce takeici ya ake amfani da shi a tsarin siyasar Amurka a wannan zabe na tsakiyar wa'adi din kamar ayi cewa kenan zai iya yin tasiri a zaben shugaban kasa da za a yi a nan gaba.
Zai iya tasiri sosai sosai saboda ayyanci ma ana kamar yadda nace ma'auni ne na gwaji a ga cewa ko mutane sun karbe ka ko ba su karbe ka ba. Wannan gwamnatin da take ciki yanzu kowa ya sani cewa shugaban kasa Trump ba wai mutum bane wanda yake da farin jini a you know jama'a ba kuma wani mutum bane wanda yake yin wasu abubuwa da za su wato kwantar wa mutane hankali ko kuma za su daɗa mutane zuciyoyinsu. To amma akwai wani abu kuma hanzari ba gudu ba. Duk da wato tabargaza ku da kalamai da yake yi da rana a cikin kafofin yada labarai wanda za su tunzura mutane ko su ba su haushi wato akwai wasu ma'aune na wato tattalin arziki da wanda su yawancin ainihin masu fitowa su wannan zaben kamar na midterms yawanci nambobi sun nuna ko tarihi ya nuna cewa ainihin mutane tsofaffi fararen fata kuma su suka fi fitowa masu yin wannan zaben. To akwai wasu abubuwan da suke iya daɗaɗa masa rai ya zamanta cewa duk wannan ba ɓaci da shugaban ƙasa Trump yake yi ya zamanta cewa su ba su damu da wannan ba wani suka damu da shishin yaya ainihin hannun jarin abinda muka sa dukiyar da muka zuwa cikin harkokin hannun jari ya take wanda kuma yanzu kowa ya san cewa tana kan hauhawa ne. Rashin aikin yi ya yi ƙasa kuma ana albashi ana ta ƙara shi ma ko'ina. So kaga harkar tattalin arziki abu ne wanda yanzu a zamanin Trump cewa komai yana tafiya daidai babu matsala akan harkar tattalin arziki.
To madalla Hassan Jibe kenan mazaunin Amurka kuma masanin siyasar ƙasar. Yanzu a madadin bakon namu da Julie Lethes Gresham da ta hada shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To a gaida Mahmud. Yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku wasu kadan daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika da fatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin da Allah ku bani dama a yau domin in ƙara jinjinawa mai girma gwamnatinmu na jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Matsari bisa kokarin ƙara tabbatar da tsaro akan iyakokin jihar tare da ƙara inganta ilimi da lafiya da bunƙasa noma kiyo da samar da ruwan sha ga hanyoyin mota birni da ƙauye hakan ya sa muna alfahari da kai da fatan Allah ya baka ikon sauke duk wani nauyin al'ummarka sai kuma sakon engineer Arabiu Muhammad Gidan Madi daga jihar Sokoto a Nigeria ya ce assalamu alaikum biyu Hausa da fatan kuna cikin koshin lafiya to an kungiyar fararen hullar Niger yin taron manema labarai domin bitar takun saka da shugabanninku ke yi da hukumomin jihar Agadas ni dai shawara ta ku bi komai a hankali don ci gaban kasar ku amin sai kuma sakon Haruna Buda Inkaibo daga jihar Jigawan Nigeria ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amerika muna fatan Allah ya sa ziyarar da shugaba Muhammadu Buhari zai kai kasar China a yau Juma'a domin halarta taron hadin gwiwa tsakanin kasar ta China da kasashen Afrika ta zame wa kasar mu alkhairi tare da dukkanin kasashen mu na Afrika Allah kuma ya dawo mana da shi gida lafiya amin suma amin sai kuma sakon hadin gwiwa daga Shehu Kashalla kafi san ana zikiri da Kadora Digaga dan Fulani Warji a jihar Bauchi Nigeria suka ce salam biyu Hausa gaskiya muna yabawa waɗannan ƴan sanda yanda suka kama wannan mata a jihar Katsina kuma muna goyon bayan su kuma Allah ya sa mu fi karfin zukatan mu amin suma amin sai kuma wasika daga Aminu Kano Maida garko yace assalamu alaikum biyu Hausa haƙiƙa matakin da sojojin ƙasar mu Najeriya da na jamhuriyar Niger suka dauka nauyin hadin gwiwar aikin dan dakile aikata miyago laifuka a kasashen mu yayi daidai fatan mu shine Allah ka sa kulliya da biya kudin sabulu amin sai kuma sako mu na ƙarshe ya fito daga Bala Muhammad Dambam da shugaba Iliya Mai Shayi garkin daura da magaji Alasaka tashar magarya kuma suka ce assalamu alaikum fi Hausa a yau mun shigo filin ne domin mu yi godiya da yadda Prime Minister Burtaniya Theresa May ta kawo ziyara a ƙasar mu Najeriya hakika wannan abu ne mai kyau dan haka muna fatan Allah ya mayar da ita gida lafiya amin summa amin
to a gaishe da Abdul Aziz Adili Toro kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
cikin mako mai zuwa ne kasar China za ta gudanar da wani babban taron koli na shugabannin Afirka da ƴan kasuwar China taron da zai bayo shugaban China Xi Jinping babbar damar bayyana manufar shirinsa na samar da manyan hanyoyi da gine-gine a duniya duk da cewa shirin ya fara fuskantar matsaloli China ta kaddamar da wannan shiri na miliyoyin dalolin Amurka na tsare-tsare da karfafa harkokin cinikayya a duniya shekaru 5 da suka gabata shirin da yanzu haka ya shiga cikin kundin tsarin mulkin kasar a ɗaya bangaren kuma Ana sarin cewa idan shugabannin Afirka suka haɗu wajen taron kolin China da Afirka na wannan shekarar da za a yi mako mai zuwa za su kulle yarjejeniyoyi masu yawa da suka haɗa da kasuwanci, raya ƙasa da gine-ginen masana'antu. Jiya Alhamis ne wani na kusa da hannun damar Papa Roma Francis ya bayyana shi a matsayin mai nutsuwa. Duk da zargin da yake sha na cewa yana sanar da zargin lalatar da ake yi wa wasu limaman majami'ar Katolika musamman ma wani limaminsa a Amurka amma ya kunna uwar shegu da batun sakataren harkokin wajen Vatican ya ce Papa Francis ya kama kansa duk wanda zargin batunci ne damo da wani tsohon babban jami'in cocin yayi mishi har ma ya kira ga Papa Roma yayi marabus
To annan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazarus Gresham wadda ta ba da umarnin shirin da injiniyan mu na yau ni Safinatu Sada Sodangi ke cewa sai mun sake dawowa in an jima amma kada ku yi nisa ku dakata shirin yau da gobe shirin matasa